Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1500 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya FM. Haka kuma za ku iya sauraron mu a ko ina kuke a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne da Sarfila Hashim Gumal a shirinmu na Asariyar yau Laraba 15 ga wannan wata na Yuni shekarar 2016. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. To amma kuma bari mu je ga abin da ke gaba. Masu fashin bakin al'amura musamman na tsaro suna ganin yanayin tasiri na tarbiyar al'umma ya taimaka wajen raba kawunan ƴan Najeriya.
Irin tarbiyyar da muka samu wato tarbiyya ne wato na cewa kawai ka so kanka ba ka so kasar ba. Ba a cusa mana wato irin ɗabi'u da zai zamanto cewa wato idan ka tashi kasar ne ko al'umman kasar ne a gaba ba.
Haka kuma rahotanni na nuna cewa 'yan ta'addar Boko Haram sun fara fayaɗa farfaganda su a tashar rediyon da aka ce sun buɗe a tsakanin Najeriya da Kamaru.
Kuma gidan rediyon nan kuma ana jin ta kota ina ita ma tana yaɗa nata labarun inda cewa 'yan Boko Haram suna nan dandamdam ba abin da ya same su.
To sai kuma shirin Ladan Ibrahim Ayawa na himma yana nan tafi. Yanzu bari mu je ga cikakkun labaran kai tsaye. Sarfilu.
Jama'a assalamu alaikum. Mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce kisan gillar da aka yi a garin Orlando da ke Florida abu ne a waje karara babu wani sarkakiya cikin sa, a yayin da masu bincike ke neman dalilin da yasa aka kai harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53. Biden bai bayar da wani cikakken bayani ba a jiya Talata, amma ya ce nan ba dadewa ba shugaban kasa zai bayar da karin haske kan lamarin. A gobe Alhamis ne idan Allah ya kai mu aka shirya shugaba Obama zai ziyarci Orlando. A cikin jawabin shugaba Obama da ya yi bayan taron inganta matakan tsaro tare da duba abin da ya faru a birnin Orlando, Obama ya ce Omar Martin ya samu wannan mummuna aƙida ce ta amfani da hanyar sadarwar yanar gizo ko internet. Shugaba Obama ya ce jami'an tsaron Amurka na nan na iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin sun daƙile auko irin wannan al'amari. Sai Obama ya bayyana irin wahalar da ke tattare da gano ire-iren waɗannan mutane kafin su aikata irin wannan ta'asar. Sai dai tun farko babban jami'in tsaron cikin gida Chief J. Johnson ya kira da a samar da dokar mallakar bindiga barkatai sakamakon ganin abin da ya faru a Orlando. Ya ce yanzu haka dai mahukunta nan na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar shi Omar Martin.
To haka kuma jiya Talata aka kammala kakar zaben fitar da dan takarar shugabancin Amurka na manyan jam'iyyun Amurka din, inda Hillary Clinton ta doke Bernie Sanders a nan Washington DC. Sannan kuma mutanen biyu suka yi ganawar da dukkanin su suka ce mai amfani ce. Clinton dai ita ce take da aka dauka a matsayin wadda jam'iyyar Democrat za ta tsayar a babban taron ta na kasa da za ta yi a wata mai zuwa a Philadelphia. Sanders ya ci gaba da kalubalantar ta duk da cewa tun watannin baya masa fintin kawo. Hakan dai ya kara masa tasiri wajen shata manufofin da jam'iyyar za ta yi takara kansu a zabe mai zuwa. Sassan biyu sun bayar da sanarwa kusan iri daya, inda suka ce Clinton da Sanders duka sun tattauna a irin abubuwan da dukkaninsu suka dora wa mahimmanci, kamar yin karin albashi, sauya dokokin samar da kudaden yakin neman zabe tare da rage tsadar kudin karatun jama'a a makarantu. Har ila yau sun yi nuni da irin mummunar barazanar da suka ce Amurka tana fuskanta daga Donald Trump a zaben fitar da dan takara na Washington. Clinton ta samu kaso 78 daga cikin 100, yayin da Sanders ya samu kaso 21 daga cikin 100. Wannan ya ba Clinton adadin wakilai 2,219 da ta lashe a zabe. Shi kuma Sanders yana da 1,832. Wannan adadi ya nuna Clinton ta kai tsaye ta kai ga lashe wannan yawan wakilai guda 2,383 da ake bukata domin zamuwa ya takara ko dan takara, amma kuma tana da goyon bayan manyan wakilai masu yawan da za su iya ba ta nasara a lokacin babban taron.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ar adawa ta UDP a kasar Gambia ta yi zargin cewa gwamnati ta sauya ma fursunonin siyasa matsugunni zuwa wani wurin da ba a sani ba. A watan da ya shige an kama mutane 38 cikin su har da shugaban jami'ar ta UDP Usaini Dabo aka tuhume su da hada baki domin aikata laifi bayan da suka yi zanga-zangan nuna rashin jin dadin mutuwar wani jami'in UDP Solo Sanden a hannun hukuma haka kuma sun buƙaci da aiwatar da sauye-sauyen siyasa. Shugaban kwamitin ya da labarai na magoya bayan jam'iyyar UDP a kasashen waje, Karamba Troy, ya ce jam'iyyar su tana dora ma gwamnati alhakin duk wani abin da zai samu waɗannan mutane da ta kama take tsare da su. Ya zargi gwamnatin da cewa ta yi ƙaurin suna wajen take dokokin ƙasar, musamman ma yadda mutane suke bacewa a hannun 'yan sanda.
To haka kuma wani sabon nazarin da cibiyar binciken cutar sankara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya nuna cewa akwai alaka a tsakanin shan ruwa ko shayi mai zafi da kamuwa da ciwon cutar sankara. Hukumar binciken cutar sankara ta duniya wadda take zaman bangaren hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Laraba cewa akwai shaidar cewa idan aka sha ruwa ko wani abu makamancinsa mai zafi akalla digiri 65 a ma'aunin Celsius zai iya janyo cutar sankarar makogoro. Wannan ya biyo bayan wani nazarin da aka gudanar a kasashen Iran, China da kasashen irin su Amurka ta kudu, inda aka saba shan shayi ko gahawa mai zafin Celsius 70 ko fiye da haka. A kasashen da suka ci gaba, abubuwan da ke haddasa cutar sankarar makogoro sun hada da shan taba sigari ko shan barasa, amma irin wannan cutar ta fi yawa a sassan duniya inda ake shan abu mai zafi sosai. A yanzu an sanya shan shayi ko gahawa mai zafi ko wani ruwa mai zafi a cikin jerin abubuwa kamar dalma ko fetur da hayaki na injina a zaman abubuwan da ka iya haifar da cutar ta sankara. Mun kawo muku labaran ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Masu fashin bakin al'amura musamman da suka shafi siyasa da tsaro suna ganin yanayin tarbiyyar al'umma ya taimaka gaya wajen kawo rabuwar kawuna ko kuma ta da kayar baya ga 'yan Najeriya. Shin Malam Musa Zubairu, a matsayinka na mai fashin bakin al'amura na siyasa ko tsaro, me za a yi don dakile ra'ayin ta da kayar baya ne?
Wannan an ce mai abin da wuya gurguwa da auren nesa. Wannan ba karamar matsala ba ce ba wanda in ka lura ta addabi kasashe da yawa masu kasuwa, musamman wanda ya zamanto cewa tattalin arzikinsu ba ya biyan bukatu da muradin mutanen kasar. Na ɗaya ne, sun ka lura za ka cewa irin wannan abin yakan faru musamman ga Najeriya da irin tarbiyyar da muka samu tun farkon da muka zamanto cewa ƙasa ɗaya dunkulalliya. A lokacin ka san cewa ya zamanto cewa ba a nuna mana, wato ita gwamnatin Birtaniya da ta mulke mu ba ta nuna mana wato cewa wane su wane ba, sai ya zamanto cewa kawai an ce ne kowa ya je nashi. Lokacin da muka zo muka haɗe, sai ya zamanto cewa akwai wato kamar irin rashin yarda. Za ga cewa mutumin wannan bangare yana ganin cewa ba zai iya haƙuri ba, yana ganin kamar wannan zai danne shi. To wannan rashin yarda da rashin wato aminci tsakanin mu da ya zamanto cewa wannan abin yana tafiye da mu shine har ya zo har a wannan lokaci da ake magana. Maka diba ta wannan wato rashin yarda na su daga irin tsari na mulkin mallaka da muka samu, da kuma ya zaman tusha kaji da irin tarbiyyar da muka samu a mutanen ƙasa kamar mai zaman kanta, ƙasa kamar mai bayan da muka samu mulkin kawo kamar ƙasa wato mai cin gashin kanta. To sai ya zaman tusha irin tarbiyyar da muka samu wato tarbiyya ne wato na cewa kawai kaso kanka ba kaso ƙasar ba. Ba a cusa mana wato irin ɗabi'u da zai zamanto cewa wato idan ka tashi kasa ne ko al'umman kasan ne a gaba ba a kana tunanin menene zaka samu ko kuma menene ma idan ka samu gidan ku ne zaka kai menene idan ka samu jahar ku ne zaka kai menene idan ka samu a cikin jahar ta kuma a yankin ku ne zaka kai so duk irin wannan abubuwa din idan ka lura su ne ya zama to cewa wato sun yi mana wato katutu suka zama to cewa a yanzu din haka suna tafiya da irin rayuwar da muke ciki
idan ka duba zaka ga kamar irin lokacin zamanin shugabannin baya irin su Ahmadu Bello Sardauna su Tafawa Balewa su Nnamdi Azikiwe su Obafemi Awolowo duka kowanne zaka ga bangaren garin su ya sani kana nufin ka ce wannan ya taimaka wurin yi mana illa ko yaya
eh ai she ta ma har aka samu yakin ba ta sa ai da kaga mutanen su kudu maso gabas suka ga cewa kaman wato a siyasance mutanen arewacin Najeriya za su danne su ka gane saboda tun farko yanda aka yi din ne domin su tura mulkin mallaka abin da ya ba su sha'awa kawai shine lokacin nan su biya muradin kansu su biya bukatun kansu da kuma suka samu sai ga mutunci su ci to kowace ta je ta ci gashin kanta a yanda ta abu naka to lokacin da muka zo muka zama kasa dindindiya ga baki daya zamu fito da shugabanni daga cikin mu da muka zo muka fitar da shugabannin daga cikin mu sai ga mutuncewa kowane bangare kowane addini kowane kabila yana daftar da sauran yan uwansa so ina kuwa din ka lura su ne zaman to cewa duka zaman to tarlaki da irin rayuwar da mutanen Najeriya suka shiga ciki ita wannan irin tarbiya da muka samu to ita ce ta zaman to cewa har yau mun kasa samu waɗanda za su fito su rike amana su tafiyar da kasar nan yadda ya kamata ya zaman to cewa talaka ko kuma mutanen kasa sun fuskanci kasa akan kasar su ce su fara duba kasa maimakon su su fara duba kasa maimakon gidajen su
shin menene mafita
wato tsarin rayuwar mutanen Najeriya musamman sai an diba su tun daga yadda muke tafiyar da harkokin ilimin mu wanda irin abuwa ne aka sa adaptoron ilimin mu wanda za su tura kishin kasa sa'annan kuma ya zama cewa masu mulki kullum suna kusantakan al'umma sa'annan kuma ya zaman to cewa duk inda aka ji wani ɗan is da sauransu ai sauri ai wa abin kar a ce wannan abu mai girma ne wannan abu mara girma ne sa'annan kuma jami'ai da aka sa su yi aikin tsaro na farin kaya da na su yi a ɓoye su zaman to cewa suna aikin su kar su zaman to cewa in gidan giya ne suna gidan giya in masallatai ne suna masallatai in coci-coci ne suna coci-coci suna kasuwanni suna makarantu suna ko ina a inda dan adam zai taru inda aka samu taron da ya wuce mutum uku to a tabbatar cewa na hudun su yana da wani alaka da tsaron kasa idan aka samu irin waɗannan suna kai rahotanni kuma ba a samun shashartun shugabanni ko waɗanda suke da aka ba su alhakin tafiyar da wani abu za su ɗauki abu su yi mashi riƙon sa kai nan tashi to ina tabbatar maka cewa za a samu matsayar ta irin wannan abuwa ne.
To mun gode sosai a Malam Musa Zubairu mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum da kuma musamman abin da ya shafi tsaro mun gode sosai.
To a sha ruwa lafiya haji kabara.
To haka yake rahotanni kuma suna fa nuna cewa ƴan Boko Haram sun fara yaɗa farfagandar su ta tashar rediyo a tsakanin Kamaru da Najeriya ga rahoton wakilinmu Mama Awal Garba daga Kamaru.
Har yanzu dai tsugune bata kare ba a ƙasar Jamhuriyar Kamaru anda maharan Boko Haram suka bude wani sabon tashar radio na FM wanda suke watsa maganganun su na kalubalantar irin abinda kasashe masu yaki da su wanda basu yadda da manufofin su ba suke fadi na cewa ana cin galaba akan su wannan gidan radio dai anda muka samu cikakken jawabi yana kafe ne a wani kauye kan iyakan tarayyar Najeriya da ƙasar Jamhuriyar Kamaru sunan kauyen Tolkomari a jahar Arewa mai nisa a karamar hukumar Mayo Saba kuma suna watsa maganganun su ta frequency din FM kan meta 96.8 a Tolkomari jama'an garin sun ce suna jin yanda wannan gidan radio yake shirye-shiryen sa ga wani dan wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunan sa sabila da matsalar tsaro
gwamnatin Kamaru idan ta aini kai hari tana aini magana cewa an kashe ƴan Boko Haram shi sa suma suka ce suma bara su bari abu ya shiga ka ba su kage kiro nasu wato gidan radio kuma gidan radio nan kuma ana jin ta kota ina ita ma tana yada nata labarun inda cewa ƴan Boko Haram suna nan dandamdam ba abin da ya same su abin da ke faruwa kenan a can wato zamu ce kasar Kamaru can arewa mai nisa amma kuma kasar Kamaru wato suna aini bincike kan sane wannan shashin radio cewa waɗannan ƴan ta'addan Boko Haram a kasar Kamaru suke aini yada labarun aini dai an bincika cewa suna nan akan iyaka tsakanin Kamaru da Najeriya amma tabbas ba san a ina bane kuma waɗannan labarun mutane dewa sun amince sun ji da kunnuwansu cewa lallai kuwa ana yaɗa waɗannan labaru na Boko Haram.
Wannan lamari dai yana cewa gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru tuho a ƙwarya domin gano ainihin anda waɗannan maharan na Boko Haram suke make suna watsa shirye-shiryensu. Amma masu magana suna cewa a juri zuwa kogi da tulu wata ran za a dawo daga mu. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC, agogon Washington na cewa karfe 10:11:15. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago, inda shirin ke tattaunawa da Bello Balasha Gari mazaunin Ingila. Amma yanzu haka yake ziyara a nan Amurka. Idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Bello ke cikin muna bayanin neman sa da ƴan sanda ke yi sakamakon rashin biyan kuɗin haraji, amma sai lokaci ya muna halin nasa. Bello kuma ya tsaya ne inda ya ce ya tafi makaranta domin neman shawaran abin da zai yi da wannan sammaci da aka kawo masa. To Bello, da ka je makaranta ka faɗa musu me ya faru?
Suka ce ai to akwai wasiƙar da ya kamata su bani.
Da za ka kai.
Zan kai wanda ba su bani ba, saboda haka ga wasiƙa.
Eh.
To ni kuma lokacin zuwa kotu na bai yi ba, kawai sai na sa wasiƙar nan cikin mailbox na aika musu ga adireshin su na wannan kotun, kawai sai suka rabu da ni. So, shikenan ba sake nema na ba, saboda sun gane cewa ni dan makaranta ne.
Ba haraji akan.
Ba haraji bai hana.
Ya suka yi suka san cewa kana nan zaune wurin, har suka san cewa kuma baka biya haraji ba, kuma kai ga ka zuwa kai.
Wato abu ne mai ban mamaki. Amma ni ga irina da yake na san yadda abubuwan suke tafiya, sannan kuma ga irin karatu ne na abin nan na kimiyya wanda nayi. Kaga kana zuwa. Za a zo kana zuwa airport abin nan tashin jirgi, kana daga isowarka. Za a karɓi passport ɗinka.
To.
Ana karɓo passport ɗinka, za a sa shi a wata abin nan na'ura.
Na'ura.
Wadda za ta ɗauki duka
bayanan
da ke ciki. Daga ɗaukan wannan, kuma daga saukanka akwai katin da kake cikawa na adireshin inda za ka sauka, me ya kawo ka, me ka je yi. Wanda dama ko kafin a baka ma visa ma an tambaye ka wasu tambayoyi. Sai haka suna da waɗannan abubuwan cikin kwamfutocinsu. Sannan da ka je kama gida, ba fa za a baka gidan nan ba, sai ka ƙara nuna passport ɗinka ga masu
ba da gidajen.
Sannan su kuma masu ba da gidajen in suka sa wannan information ɗin, zai je ga kwamfutocin gwamnati. Bayan ya je ga wannan kwamfutocin, za su ga cikakken bayanai. To ba dole a lokacin information ɗin makaranta ba da na zuwanka na kama gida ya daidai ba. Saboda haka sai su yi amfani da nasu sani kenan. In suka yi amfani da nasu sani, suka bincika, suka gane cewa ga wani ya kama gida daga wata ƙasa, sannan kuma bai biyan haraji,
daga nan dai za a samu bayanin.
Yau sai su tuntube ka, suna tuntube ka kawai sai kai kuma ka bi, in kana da wani abin nan bayani kai ma ka bayar, sai a warware. Shikenan.
To baya ga zaman irin zama na zamantakewa, duk da yake karatu kai, yaya ka ga batun zaman gari, musamman a ce abin da ya shafi aiki ko kuma gashi ka baro gida Najeriya ka shigo cikin Turawa, irin abubuwan da za ka ci saɓanin abin da ka baro gida?
Wato Ingila ta bambanta gaskiya da sauran ƙasashe, don kaga Ingila ita kamar gida ce ga ɗan Najeriya. Wato akwai ƴan Najeriya da yawa da suka kafa sana'o'i na ƴan Najeriya kuma a can, saboda kawai yawan ƴan Najeriya da ke can. Kaga yanzu ina Ingila, lokacin da ko yaushe ko ma yanzu in naje, in na gana wani na san inda zan je in ci sakwara, na san inda zan je in ci alala, na san inda zan je in siyo doya da manja da wake da duk abin da nake so, saboda akwai kasuwanni wanda musamman in ka je akwai ƴan Najeriya, kai har ma ba ƴan Najeriya ba da yake suna da Larabawa, masu su ma suna son a kama kawo musu kayan ƴan Najeriya. Musamman yanzu akwai Tesco, babban shago ne a Ingila. Yawancin ko ina duk garin da ka je akwai shi, ba London kadai ba. In ka je Tesco za ka iya ce musu kana son Nigerian sardines, sai ga sardine din Najeriya, ga sardine din abin nan kasashen waje kuma ga na ƴan Najeriya musamman an siyo aji kuma akwai Indomie ita ma akwai ta ƴan Najeriya ita ma musamman saboda an san ƴan Najeriya sun fi santa su
in an yi magana abinci ba abin da
gaskiya Ingila inda abinci ne dai ɗan Najeriya bai da matsala sai dai kawai akwai tsada yafi ma abincin su na can tsada saboda shi ma shigo ake da shi
to ya zamantakewa ya mu'amala tsakanin mutanen ƙasar da
to shi ma wani abu daban ne kaga mutanen Ingila wato mutane ne wa'anda sai mutum kana tafiya sai ka fadi akan titi ba wanda ya damu da kai sai ya biya wuce
ba ruwan shi da kai
eh sai Ingilawa kenan fa su babu ba su da shishigi cikin harkokin mutane ba hannan wani abin nan mugun abin ya faru ba wannan za su iya kiran maka ambulance ko ƴan sanda in hankalin su ya tashi amma ga harkar ka kana abin da ka gara ma ba Ingile ba ruwan shi da kai sai ku bi ku wuce bai ce maka kalaba
wata rayuwar kowa ta shi
eh amma kuma wani abu kuma da ke da ban sha'awa da su sai ka biyo a hanya Allah misali a ce hanyar matsatsa ce sai ga in turawa ne suna argangan ga wanda zai fara matsa ma wani ya wuce sai ka ji a ce a kai wuce a kai wuce kai wuce sai ga kowa son yake yi ma ɗayan abin nan
adalci
ya bashi dai ya wuce amma mu a Najeriya Allah misali sai ka ga wai me yasa mutum bai wannan tunani ya ce bari in bari dan uwana dai ya wuce tunda kai ma in ya wuce kai ma wucewa
za ka yi to kuma
sai ga ana tare
shine da yawan ƴan Najeriya suna zuwa waɗannan kasashen suna ganin
waɗannan
amma ba abin da ya canza
suna gani kuma a wannan wato abu ne wanda yake da ban haushi wanda ya kamata a ce mutum in ya gani ya kishi ne saboda mu muna gani ana mu gani kuma mun fi su dabi'a mai abin nan ta kirki amma a zahiri
amma ba a aikace ba
a zahiri Bature dabi'o'in na yafi nuna su na kokarin yin madan uwansa adalci akwai wannan
to mu taso daga Ingila mu shigo na America da ka zo yanzu yau ga ka cikin studio din wato dakin mu na watsa shirye-shirye me Bello ya zo yi a America
wato kamar yadda na ce maka na zo aikin wani gagarumin aiki ne da nake na tarihin Shehu Shagadi
kayya yau ma lokacin ya muna halin nasa ka ci gaba da yi muna bayani a cikin shiri na gaba masu haure a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Bello Balasha Gari da Cuba Hiro Jodo ne ni Lada Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare gayin jifulani Raga babu basa she Raga babu basa she
To an gayi sheka haka yanzu kuma sai mu je ga nasihar wata Ramadana
Sunana Rabi'at Abdullahi Muhammad nice Amira ta da'awa jama'atu Nasrul Islam Just Not kuma shugaban matan Irshad Ramadan yana da muhimmanci ne yawa a cikin rayuwar musulmi saboda cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi a cikin Al-Qur'ani mai girma cewa shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wato falalar watan Ramadan wato ana yin azumin watan Ramadan dan domin ya zamana mutane cewa tsoron Allah dan idan aka dau ayar zuwa karshe Allah madaukakin sarki zai ce la'allakum tattaqun to in an ce la'allakum tattaqun yin azumin in kai shi yanda Allah ya faɗa to zaka samu tsoron sa a cikin zuciyarka saboda haka Ramadan yin azumin watan Ramadan yana da falala mai tarin yawa ga kowane musulmi darasi mai girman gaske shine dai tsoron Allah duk wanda yake rayuwa a cikin rayuwarsa bai kamata ya rayuwa kamar ta dabbobi ba ya kamata rayuwarsa ta zama da cewa ya san akwai wanda ya halice shi kuma akwai yanda zai kasance tare da wannan mahalici nasa in yi haka ya ji tsoron Allah Allah zai taimake shi mata kuma akwai darussa da yawa da za su koya shi Ramadan karan kansa yana koyar da hakuri yana koyar da hakuri. To ba wai kawai kayi azumin ka ce kayi hakuri da yunwa ba, wajibi mata su yi hakuri da wasu abubuwa na bukatu waɗanda cewa daga Ramadan za a koye su har zuwa bayan Ramadan, wanda ya zama na cewa mata su suna dauke da lalurai da yawa na mazajen su da na ƴaƴayen su. Idan ya zama na cewa mata kawai za ta yi hakuri ta rike yunwa amma ko ba za ta iya hakuri da wasu abubuwa ba, kin ga hakurin bai cika ba. Saboda haka nake kira ga dukkan mata su kasance masu hakuri da irin halin da ake ciki yau da kuma gobe. Allah Ubangiji zai ba su wato alkhairai masu yawa bayan yanayin rayuwa, su kasance kuma masu yin hakuri har yanzu da irin yanda aka tsinci kawuna. Wannan akai hakuri cewa albarkacin Ramadan har bayan Ramadan to za a samu dacewa.
To masu rawa sai ku kasa kunne ku ji me kuke aiko mana a sakonnin email.
Sakonin farko na cewa harin da Boko Haram suka kai a ƙauyen garin Chibok wani abin takaici ne ganin yadda dakarun Najeriya suke ikirarin cewa sun kakkabe Boko Haram daga yankin daga Sadi Saidu Daura. Muna jajinta da 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a ƙauyukan da ke kusa da garin Chibok sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Kwatas Gombe. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, gano wani likitan bogi da ya kwashi kusan shekaru 10 yana aiki a Abuja, wani abin kunya ne ga ɓangaren kiwon lafiyan ƙasar domin matukar za a iya samun likitan bogi a babban birnin tarayya. To ina ga sauran jihohi da kuma yankunan karkara daga Muhammad Salihu Kaura na Moda, jihar Zamfara. Assalamu alaikum VOA, muna kira ga kungiyar Avengers ta tsagirin Niger Delta. Ya kamata ku yi karatu a kan shawarar da takwaranku ta kungiyar Men ta baku kafin wanke hula ya kai ku ga dare daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da Mansur na Awa Zangon Daura. Matakin da 'yan majalisun ƙasar Kenya suka ɗauka na gina asibitin don kashin kansu, akwai zalunci da rashin adalci, don haka zanga-zanga ba shi ne mafita ba. Addu'a ce ta kamarci ƙasarsu. Daga Halima da Hasiya Buba Mai Goro Gashuwa. Sako daga bana cewa ina kira ga gwamna da bai iya biyan albashin ma'aikata da kuma kyautata rayuwar talakokin jihohinsu ba, da su hanzarta su yi bankwana da gidajen gwamnatocin jihohinsu. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Sako na gaba daga Jibrin Ibrahim London da ke garin Uba, jihar Adamawa. Wannan sako na cewa muna kira ga 'yan kasuwanmu na Najeriya da ma na Afirka baki ɗaya da su yi wa Allah su tausaya wa talakawa su rage tsadar kayan masarufi don albarkacin wannan watan azumi. Daga Sani Mai Lange-Lange da Malam Ango malamin makaranta Jawuri. Sako na ƙarshe na cewa hakika ƙarancin wutar lantarki ya sa harkoki sun tsaya cak a wasu sassan jihar Kebbi. Saboda haka ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi da cewa ya kamata ya gaggauta gyara wutar lantarki domin mu ma mu yi azumi cikin jin daɗi da walwala. Daga Abdullahi Muhammad.
To kafin mu ƙare, bari mu koma ga Sarfi ya ba mu labarai amma a takaice.
To a takaice, Usman, mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ce kisan gillar da aka yi a garin Orlando da ke Florida abu ne a waje ƙarara da babu wani sarƙaƙiya a cikinsa, a yayin da masu bincike ke neman dalilin da ya sa aka yi harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53. Biden da ya bayar da wani cikakken bayani ba a jiya Talata, amma ya ce nan ba daɗewa ba shugaban ƙasa zai bayar da ƙarin haske kan lamarin. A gobe Alhamis ne, idan Allah ya kai mu, aka shirya shugaba Obama zai ziyarci garin na Orlando. A jiya Talata aka kammala kakar zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun Amurka, inda Hillary Clinton ta doke Bernie Sanders a nan Washington, sannan kuma mutanen biyu suka yi ganawa da dukkaninsu suka ce mai amfani ce. Clinton dai ita ce ake ɗauka a zaman wadda jam'iyyar Democrat za ta tsayar a babban taronta na ƙasa da za a yi a wata mai zuwa a Philadelphia. Sanders ya ci gaba da ƙalubalantarta duk da cewa tun watannin baya ta yi masa fintinkawa, amma hakan bai ƙara masa tasiri wajen ta.
To mun gode Sarfilu da takaitattun labaran, shirin ya kammala, amma kar ku yi nisa domin yau da gobe na nan daga Halima da Jamila. Muna taya Haliru Abubakar Lere da ke gidan rediyon jihar Kaduna, wato KSMC, murnar aurensa da aka yi. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. A madadin shi Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, da kuma ita wadda ta ba da umarni Julie Lethes Gresham, sai injiniyanmu na yau Aden Otuko, kar a manta a tsaya domin a ji yau da gobe. Ni Usman Ahmad Kabara a shirinmu na wannan la'asar nake cewa mu zama lafiya. Allah ya tabbata mana da alkhairinsa.